voici à la console Kelvin Fowler.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirin mu na hantsi na yau Laraba 9 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa bayan an ɗebi kwanaki da kotun koli ta bada umarni akan tsofaffi da sabbin kudade ga manyan ƙungiyoyin marubuta kan kare haƙƙoƙin dan adam wato Horiwa ta yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya aje aikinsa. Wasu ƙungiyoyin ayyukan jin kai na ƙasa da ƙasa a jamhuriyar Nijar sun kai gwamnatin ƙasar kotun ECOWAS saboda rashin mutunta ka'idojin da aka shimfiɗa kan batun safarar bakin haure. Muna kuma dauke da shirin na kasa da Sulaiman Munibar ma zai gabatar. Akwai kuma shirin jaridun Ghana da Ridwan Abbas zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan labaran duniya kashin farko.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Hukumar zaben Najeriya ta dage zaben gwamnonin jihohi na wannan kasa ta yammacin Afirka wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga watan nan na Maris. Wani jami'in hukumar zaben da yayi wannan sanarwa je Laraba ya alakanta dagewar da matsalar samar da kayan aiki da kuma shirya su. Zaben na sabbin gwamnonin jihohi 28 daga cikin 36 a yanzu za a yi ne ranar 18 ga watan nan na Maris. Wannan matakin zai bayar da ƙarin lokaci ta yadda za a iya saki shirya na'urorin zaben waɗanda aka yi amfani da su a zaben shugaban ƙasa, har kuma a raba su don gudanar da zaɓe na gaba. A cewar Mr. Festus Okoye, mai magana da yawun hukumar zaɓen ta ƙasa mai zaman kanta, zaɓen gwamnonin wani ɓangare ne na babban zaɓen Najeriya na wa'adin tsawon shekaru huɗu ga manyan muƙaman siyasa, ciki har da na shugaban ƙasa, wanda aka gudanar da zaɓensa a watan jiya, wanda ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya ci, wanda kuma 'yan adawa ke kalubalantar sakamakon. Gabanin zaben na gwamnoni, wata kotun ƙasar ta amince je Laraba hukumar zaben ta sake shirya na'urar zaben na Vivas, ɗaya daga cikin kayan fasaha da aka yi matuƙar amfani da su don a ga sahihancin zaben. Amurka ba ta tsammanin Rasha za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a Ukraine a wannan shekarar, abinda babbar jami'ar ɓangaren bayanan sirri na Amurka Avril Haines ta gaya ma 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka kenan jiya Laraba. Ta ƙara da cewa Rashar za ma ta iya fuskantar matsala wajen ci gaba da kai irin farmakin da ta kwashe shekara guda tana ta yi. Ta gaya ma kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawa cewa Rasha na ta bakinta fama da yawan mace-macen sojoji, kuma idan bata tilasta ma mutane shiga soja ta kuma samu wani gawurtaccen wurin samu kayan yaƙi ba, zai daɗa zama da wahala ta iya ci gaba da kai farmaki kamar yadda take yi yanzu. A matsayin wani ɓangare na auna irin barazanar da Amurka ke fuskanta a faɗin duniya, Haines ta ce da alamar shugaban Rasha Vladimir Putin ya daɗa fahimtar iyakacin abin da sojojinsa ke iya yi, don haka ya fi mai da hankali kan cimma wasu manufofin soji mafiya sauƙi zuwa yanzu. Ta ce watakila sojojin na Rasha za su canza salo zuwa riƙewa da kuma kare yankunan ƙasar da yanzu haka ke hannunsu, akasari a yankin gabashin Ukraine. Gwamnatin Netherlands jiya Laraba ta ce tana shirin ɗaukar ƙarin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa ƙasashen waje saboda kare tsaron ƙasa, da kuma haɗa kai da Amurka wajen daƙile tura ma China fasahar na'urar chip. A watan Oktoba, Amurka ta ƙaƙaba wasu jerin takunkuma don taƙaita tura abubuwan haɗa chip zuwa China.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma yanzu bari mu je ga rahotanninmu. Bayan an ɗebi kwanaki da kotun koli ta bada umarni akan tsofaffi da sabbin kuɗi, gamayyar kungiyoyin marubuta kan kare haƙƙin dan adam wato huriwa ta kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya aje aikin sa a dalilin da ya buris da umurnin kotun kolin kan tsawaita wa'adin sauya kudin kasar huriwa ta ce har yanzu ana korafi akan karancin kudi da kuma yadda fadar shugaban kasa ta yi shuru bata ce komai akan umurnin kotun kolin ba wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan lamarin ga kuma rahoton da ta aika mana
hakan ya faru ne a yunkurin da kungiyar huriwa take so ta gani na biyayya ga umarnin kotun koli wanda ya tsawaita wa'adin halaccin amfani da kudin zuwa ƙarshen wannan shekara da muke ciki a wata takarda mai dauke da sa hannun shugaban kungiyar Emmanuel Onwubiko wanda aka ba manema labarai kungiyar ta koka kan irin halin ko in kula da gwamnatin babban bankin Najeriya Godwin Emefiele da shugaba Buhari suka yi wa umarnin kotun kolin inda yace sun gallaza wa ƴan Najeriya azaba kan rashin kuɗi Onwubiko ya ce waɗannan manyan shugabanni guda biyu su ne suke tafiyar da ƙasar yadda suke so ba tare da tausayin halin da ƴan ƙasa suke ciki na rashi ba Onwubiko ya ce kungiyar bata yadda da irin wannan mataki da zai sake ruguza tattalin arzikin kasar ba saboda haka yana kira ga Emefiele da Buhari su sauka daga mukamin su domin sun gaza amma ga masanin tattalin arziki na kasa da kasa Yushau Aliyu ya nazari ne akan muhimmancin sauya kudin da kuma irin alherin da zai kawo wa kasa idan an bi tsarin da kyau
dole ne a tsare tsaren kula da irin waɗannan kudade sai a gane cewa tattalin arzikin kasan kuma yawan kudi nawa yake bukata domin a daidaita farashi a cikin kasan wanda aikin babban banki ne yayi wannan sannan kuma kowanne dan kasa shi ma yana da nasu gudunmuwan da zai bayar domin ci gaban tattalin arzikin kasa na wurin kula da kudaden da aka buga a kasan domin duk kudin da aka buga a kasan wanda dan kasan ya ci karo da su to ba fa kudin sa bane a'a wani kudi ne da aka bashi na biyan wasu bukatuwa da yayi ma tattalin arzikin kasan ake biyan sa wanda shi ma wajibi ya kai waɗannan kudade inda za su dada taimaka mu wasu su ma su biya bukatun su
amma wata ƴar kasuwa mai shagon gyarawa mata gashi a Abuja Nkechi Okoli ta ce wannan mataki a daidai wannan lokaci bai mata dadi ba
gaskiya ce amana mu don gashi yanzu an gama canja kudin nan komin da mu biya za a cire mana kudi a banki in mu yi transfer za a cire mu je POS za a cire duka dan kankananan kudin da muna samu an karba mana duka a banki kuma yanzu kuma ku dawo saboda Allah ku dawo kuma ku ce a dawo da tsohon kudin ya kuna mana haka gwamnati dala ku yi hankuri ku ji tosayi tallaka garin nan ku ji tosayin mu
daya cikin ƴaƴan kwamitin wucin gadi da majalisar wakilai ta kafa domin ta duba tsarin sauyin kudin Hafiz Kawu ya bada shawara cewa hanya ɗaya ce babban bankin Najeriya zai dauka da zai kawo wa mutane sauki a yanzu
shawara ita kanta babban banki ai in kun ce kun kawo 200 ne zai hana a har yanzu naira 150 ba daina amfani da ta ku make it into available ta zama cewa ta wadata talaka ba zai kuka ba in a ce akwai naira 50 akwai naira 100 ba wanda zai kuka in ta wadata saboda yanzu wani in ka bashi zai je ya biya bukatar sa da wannan ba zai yi tunanin cewa sai ya ga 500 ko 1000 ba saboda ka kira da muke mu dan al'umma muke kuma dan kasar ta ci gaba muke yi in kasa ta lalace dukkan mu ta shafe mu
kungiyar ta ce maza a dauki mataki na soke dukkanin tsare-tsaren da wannan gwamnati ta kawo domin ta riga ta yi wa kasar illa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda da wannan rahoton ana tare da sashen Hausa da muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu kuma ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya
Baba wata fashewar da ta auku jiya Laraba a gabashin kasar Syria ta halaka mutane a kalla uku bisa ga wani rahoto wata kungiyar sa ido kan yaƙe-yaƙe ta ce wata kila wani harin jirgi mara matuki wanda aka auna kan mayakan da ke samun goyon bayan Iran ne ya haddasa fashewar babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin kuma babu cikakkun rahotanni kan abubuwan da suka faru Wata kungiyar saka ido kan batutuwan yaki wadda ke Burtaniya mai suna kungiyar saka ido kan haƙƙin bil'adama a Syria ta ce mutane hudu sun mutu bayan da wani hari ya rutsa da wani gini mai dauke da wasu mayaka masu samun goyon bayan Iran a lardin Deir ez-Zor sannan kuma wasu mutane takwas sun jikata wata kungiyar fafutuka a yankin mai suna Dar Ezzor 24 ta bayyana cewa an yi amfani da ginin a matsayin wurin saukar dogarawan juyin juye halin Iran waɗanda muhimman abokan hulɗar shugaban Syria Bashar al-Assad ne. A ƙarshe, Majalisar Wakilan Ƙasar Somalia jiya Laraba ta amince da wata sabuwar doka ta yaƙi da ta'addanci wadda aka kafa da zammar samar da hurumin doka ga cibiyoyin gwamnati ta yadda za su daɗa iya yaƙa da kuma kawar da ta'addanci a Syria. Mambobin Majalisar Dokokin sun amince da ƙudurin ya zama doka da ƙuri'u 133 akasin 3 inda 7 kuma suka ƙaurace da safiyar jiya Laraba bayan an shafe makonni ana tafka muhawara kan wannan abin da shugaban sashin bayanan sirri na Somalia Mahad Muhammad Salat ya kira muhimmiyar doka wadda za ta maida wannan ƙasa ta kuryar Afirka marar hadari. Wannan doka na da muhimmanci ga yakin da muke yi da ta'addanci kuma ta zo ne a daidai lokacin da muke matukar bukatar ta dan sauke nauyin da ya rataye a wuyanmu a kasar na dakile ayyukan ta'addanci da kuma kawar da ta'addancin a cewar Salat.
Gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ƙungiyoyin agaji na ƙasashen Mali, Niger da Najeriya da kuma gamayyar ƙungiyoyin farar hula a Niger sun yi ƙarar gwamnatin ƙasar Niger a kotun ECOWAS da ke Abuja tarayyar Najeriya bisa rashin mutunta ka'idoji da aka shimfiɗa a kan batun safaran bakin haure. Ƙungiyoyin sun zargi gwamnatin Niger ne da amsar maƙudan kuɗaɗe daga ƙungiyar tarayyar Turai ba tare da sanya su ta hanyar da ta dace kuma waɗanda suka yi watsi da sana'ar safaran bakin hauren ba su amfana da komai ba kuma sun buƙaci kotu ta dubi dokar hana zirga-zirgar mutanen Afirka ta yamma da gwamnatin Niger ta kirkiro a shekarar 2015. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Kungiyoyin da sun hada da Alarm for Sahara a Niger da kungiyar AME ta kasar Mali da kuma gamayyar lauyoyin tarayyar Najeriya da kuma kungiyar ƙasa da ƙasa ta kasar Italiya cewa da ASGE su ne suka shigar da ƙarar gwamnatin Niger a kotun ECOWAS da ke birnin Abuja tarayyar Najeriya bisa zargin gwamnatin Niger kin da rashin mutunta ka'idodin da aka tsida kan batun safarar bakin haure musamman ma nema ga kotun ta diba wata doka mai lamba 36 wacce gwamnatin Niger ta kirkiro da ita a shekara 2015 na hana safarar bakin haure daga kasar Niger zuwa Turai. Kungiyoyin da na zargin gwamnatin Niger da karban makudan kuɗaɗe daga kungiyar tarayyar Turai da zummar tallafa waɗanda suka yi watsi da sana'ar safarar bakin hauren to sai dai ba su amfana da komi ba. Shehu Aziz shugaban kungiyar Alarm for Sahara wanda suna cikin kungiyoyin da suka shigar da ƙara a gaban kotun ECOWAS a birnin Abuja ya yi ƙarin haske.
Wasu kungiyoyi na Niger da Mali da Najeriya da ƙasar Turai suka kai wajen kotun na ECOWAS da ke Abuja Najeriya bisa kokan cewa ƙasar Niger ya kamata ta kawo gyaran huska ga dokar nan mai lamba 36 ta watan Nuwamba 2015 musamman ma akwai wasu makudan kuɗi da ake zuba ma ƙasar da ta gwada kuzari wajen gantar bakin haure su tarara zuwa nahiyar Turai. An zuba makudan kuɗaɗe ne mai makudan kuɗa ka bada a euro shi ne ake ce ma fond fiduciaire. To wannan fond fiduciaire lalle da aka same su mafi yawansu an yi wasu ayyuka daban da su kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Su waɗanda aka ce kuɗin nan dan su aka bada su ba su ga koyi ba a cikin wannan al'amari.
Wannan dai ya haifar da tambayoyi na tasirin shige da ficen Afirka ta yamma da suka amince a yi zirga-zirga a cikin ƙasashen to sai dai haƙa bata cimma ruwa ba don kuwa matafiya na samun tarnaƙi a Nijar saboda dokar hana bakin haure bi ta ƙasa da zumar zuwa Turai. Ibrahim Mukhtar lauya a tarayyar Najeriya kuma yana daga cikin lauyoyin da suka shigar da ƙarar gwamnatin Nijar.
Yarjejeniya da ita ƙasar Nijar ta rattaba hannu a kanta ta ƙasashen Afirka ta yamma ta shekarar 1979 wadda ta ba wa dukkan wani ɗan ƙasar Afirka ta yamma dama ya shiga kowace ƙasa matuƙar yana da takardu waɗanda za su ba shi damar shiga hakan don haka ba dalilin da zai sa ka zo ka ce mutumin da yake dan kasar Afrika ta yamma ne ba zai wuce ba daga wani guri koda dai a gadas din ne domin baka da tabbacin cewa wai idan ya tafi din zai wuce zuwa kasar Turai ne kuma bayan ma wannan a kaidoji na dokoki na kasa da kasa kowane dan adam ko daga ina yake yana da haƙƙin ya bar kasar sa ya tafi wata kasa Niger ba kasar Turai bace ba da za ta ce ba za a wuce a tafi Libya ba ko ba za a wuce a tafi kasar Turai ba mutanen nan zuwa suka kai kawai su wuce ba wai zuwa suka yi su zauna ba
to sai dai kawo yanzu gwamnatin Niger ba ta ce komai kawai wannan batun a kowace shekara dai ana samun dubban Afrika ta yamma da ke jefa rayuwarsa a cikin hatsari da ke ratsawa kasar Niger da zumar zuwa Turai don samun ingantacciyar rayuwa Niger dai na daga cikin barauniyar hayyar da matasa Afrika ke bi don zuwa Turai Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan
ga sulumin muni barma da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba na ta damkatawa
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulaiman Muni Barma a ci gaba da bin diddigin yadda na kasassu suka gudanar da zaben da ya gabata a tarayyar Najeriya yau mun safka a jihar Jigawa don jin abin da masu bukata ta musamman ke cewa bayan da hukumar INEC ta fitar da sakamakon zaben na 25 ga watan Fabrairu Ƙungiyoyin na kasassu a jihar ta Jigawa sun nuna gamsuwa da yadda aka basu damar kada ƙuri'a daidai da tsarin da aka shimfiɗa a can farko Malam Ibrahim Isa, wanda aka fi sani da Ibrahim Yaro garkuwan Hadejia, na daga cikin shugabannin guragun jihar Jigawa.
Sai mu Allah godiya, kamar yadda muka yi addu'a har kullun dama, Allah Ubangiji kai mana zabi na alkhair, ba zabin da muke so ba. To sai mu barwa Allah ikon sa makaddara hakan shi ya fa alkhairi, kuma mai addu'a aka cewa addu'ar mu ta karbo. Kuma dangane da sakamakon zabe na kira ga al'ummar Najeriya da a sa hakuri a wakala akan ikon Ubangiji ne ya tabbata, kuma mu barwa Allah ikon sa mu zauna lafiya don zaman lafiya yafi zama dan sarki. Duk wani mai bukata sai ita ragaba tunda akwai lokaci. Da haka ina kira ga yan hamayya na sauran jami'u daban-daban da sa hakuri a cigaba da addu'a. Allah yana cewa akwai abin da kake ganin kai mafi alkhairi ne a gare ka ko ba alkhairi bane, akwai abin da kake ganin kuma sharri ne a gare ka kuma sai ya zama alkhairi. Alhamdulillah dangane da zabi kuma al'ummar mu ta masu bukata ta musamman mun samu hutuwa zabi kwarai da gaske, don wannan ya sa ma nayi ta zagawa da kan akwatuna zuwa mazabu ke dan kekewa kusan area ta dai haka, don tabbatar da masu bukata musamman din sun fito, kuma in sun fito a cikin wani yanayi suka samu kansu, saboda zai iya yiwa su wasu security ko kuma wani malamin zaben ba su fahimci cewa masu bukata musamman muna da wata alfarma a wannan guri mu je mu zabe ba tare da billahi ba. To duk mukan bi mu fada kar idan mun ga bukata ta musamman ya fito bai fahimci hakan ba, mukan je mu kira security mu tabbatar masa wannan dokar ta cewa shi fa bai bukata musamman ba billahi, kuma cikin nasara Ubangiji zaka ga an ja shi an kai shi ya je ya kada kuriya sai ya fito. To alhamdulillah mun gode Allah. Shugabannin zabe su ma sun tabbatar mana da wannan doka ta tabbata, kuma alhamdulillah mun gode Ubangiji. Zaben gwamnati da suke zuwa su ma insha Allah muna addu'a, kuma zani addu'a kamar yadda muka yi addu'a a baya, Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Muna kira-kiraye ga mutanen mu su fito kamar yadda suka fito a wannan, kuma a ɗara haka fitowar.
To bayan ayyana sakamako, masu bukata ta musamman na fatan samun sauyi daga sabbin shugabanni.
Da kan shugaban kasa zuwa gwamnati, senators, yan majalisu na tarayya da na jiha, abinda muke so su duba Allah, su duba Allah, su duba Annabi. Ayi mana tsari, akwai mana wani tsari na dindindin wanda masu bukata na musamman za su rinka amfana kai tsaye ba tare da ya ba hannu ba. Abubuwan da muke da bukata a gwamnatin tarayya da tijohi suna da yawa, amma a takaice dai shine kamar wannan board da aka kirkiro mana na wato ma'aikata ce ta masu bukata ta musamman wanda mu muke da shugabanci a ma'aikatar da ma'aikatanmu da al'amuran da ya shafe mu, domin Hausa sun ce mai daki shi ya san inda yake mai yoyo. To muna so wannan tsari a tabbatar mana da shi kamar yadda ya dauko daga sama ya zo har ƙasa jihohi da suka sa hannu, yadda aka tabbatar da shi to kuma a kaddamar ya fara aiki. Mu wannan shine kiran mu na farko, domin masu bukata musamman mu san an fara ba mu haƙi daga cikin haƙoƙin mu da shugabanni kuma su ba mu. Domin yanzu halin haƙiƙa in ka duba a sauran kafafen da suka ci gaba, tsarin masu bukata ta musamman tun yayi nisa, za ga masu bukata ta musamman din su suna cikin yanayi da walwala da jin daɗi, wanda yake an musu tsari mai kyau wanda duk inda ya gansu za ga mai bukata ta musamman nan kasashe ba ma wasu nesa ba, za ga ya fi ƙarfin ya je daga hannu ice a bashi saboda Allah fi sabilillahi. Yana da tsari mai kyau tun daga sama har ƙasa wanda yana cikin walwalar daɗi, wannan abin sha'awa ne. Su wancan kasashen da suke da wancan tsarin wallahi ba fun ma'arziki suka yi ba. Wanda haka muna kira daga gwamnatin Najeriya da ta duba mu ta tabbatar mana da dukkanin tsare-tsaren mu da muka rubuta muka kai mata, tabbatar an sa musu hannu kuma an kaddamar da su kuma an tabbatar da su kuma sun fara aiki nan take. Wannan shine babban kiran mu ga sabbin shugabanni na Najeriya.
Masauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin garkuwar guragun Haeja Ibrahim Isa wanda aka fi sani da sunan Ibrahim Yaro ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Da Sulaiman Muni Barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine a wurin bukin cika shekaru 66 na samun yancin Ghana za mu fi karfin kalubale daban-daban da tattalin arziki muke fuskanta shugaban kasa ya baiwa al'umman kasar tabbaci. Jaridar ta nuna cewar shugaba Nana da Dankwa Akufo Addo ya yi kira ga ɗiyan Ghana da su ƙara yin hankuri da irin kalubale da muke fuskanta na tattalin arziki tun da zai yi amfani da sauran wa'adinsa domin maido da tattalin arzikin kasar akan turbar da ya dace. Ya nuna cewar halin da muke ciki na matsalolin tattalin arziki a dalilin wasu kalubaloli ne daban-daban da suka fuskanci duniya gabaki daya har ma tsabanyan kasashe masu karfin tattalin arziki abin ya sha da su. Sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin abinda ya sa na kaurancewa bukin Independent Awards Muhammad ne ke fadin haka kuma jaridar ta Chronicle ce ta ruwaito. Tsohon shugaban kasa Janar Malam Muhammad ya bayyana cewa ya yanke shawarar janyewa daga bukin Independent ne saboda jam'iyyar da ke mulki New Patriotic Party ta maida wannan bukin na siyasa. Ya ce ba zai yarda in kasance a cikin wannan buki na jam'iyya ba. Wato bukin Independent dai lokaci ne na buki na samun yanci da ake yi a Independent Square kuma kowa na zuwa. Yau ana kwasan magoya bayan jam'iyyar ne da tutotin jam'iyyar suna sanye da t-shirts din jam'iyyar. Ba zan yarda in shiga cikin wannan abinda ake wadda babu kai ba shida mafari ba, inji John Dramani Mahama. Sai ta kuma ban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic wannan labarin tarwaito. An gano sojar da aka kashe a Shaiman Sharif Umaru dan shekara 21 da haihuwa. Babban jaridar ta ruwaito cewar wannan soja wadda ake zargin wasu gungun mutane ne sun ka kashe shi a Shaiman Taifa a ranar Asabar da ta gabata. An gano shi a matsayin wato Sharif Umaru ne mai shekaru 21, mamba ne na makada na sojojin Ghana kenan kuma mai kura busa ne da suke da matsuguni a Sanyani cikin jihar Borno. Ya iso nan Accra ne domin yin wani kwasa na sojoji tun a makonni uku da sun ka gabata. Da'iman a duk ranar Juma'a yakan kai wa iyayensa ziyara a Shaiman. Ran Juma'a da ta gabata ne wato na cikin uku da zai kai wa iyayen ziyara ya gamu da ajalinsa yayin da wani gungun matasa sun ka tsare shi suka kashe shi. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Hukumar zaben Najeriya ta dage zaben gwamnonin jihohi na wannan kasa ta yammacin Afirka wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga watan nan na Maris. Wani jami'in hukumar zaben da yayi wannan sanarwa je Laraba ya alakanta dagewar da matsalar samar da kayan aiki da kuma shirya su. Zaben na sabbin gwamnonin jihohi 28 daga cikin 36 a yanzu za a yi ne ranar 18 ga watan nan na Maris. Wannan matakin zai bayar da ƙarin lokaci ta yadda za a iya sake shirya na'urorin zaben waɗanda aka yi amfani da su a zaben shugaban ƙasa. Amurka ba ta tsammanin Rasha za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a Ukraine a wannan shekarar. Abinda babbar jami'ar bangaren bayanan sirri na Amurka Avril Haines ta gaya ma 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka kenan jiya Laraba. Ta kara da cewa Rashar zama ta iya fuskantar matsala wajen ci gaba da kai irin farmakin da ta kwashe shekara guda tana ta yi. Gwamnatin Netherlands jiya Laraba ta ce tana shirin daukar karin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa kasashen waje saboda kare tsaron ƙasa da kuma haɗa kai da Amurka wajen daƙile tura ma China fasahar na'urar chip. A watan Oktoba, Amurka ta kakaba wasu jerin takunkuma don takaita tura abubuwan hada chip zuwa China.
To ban sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya shirya ya kuma bada umurni, da ma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. Kal. Baba Yakub makiri ne nake muku fatan alheri. Wassalamu.